sabon munamaku daga muhassasati nurul haq mai gabatarwa malam jiddani isma'ila khalifa
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أن أوانا مسلمي مبعد ماتا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم جمعة شابكي قوات الربيع الثاني هجرة دمتايا تدريهنو دا أربعين دتايا وان دي 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 دا شاوكو ga watan Disamba shekara ta 2019 maudu'in mu a wannan rana shine tsatsauran ra'ayin addini da illolinsa a rayuwar musulmin Najeriya abinda ake cewa tsatsauran ra'ayi wato shine kamar a larabci suna ce ma at-tatarruf ko kuma a turanci ana cewa extremism idan muka dauka tarihin fa abinda yake nufi shine tsallake iyaka cikin fahimta ta addini a tsaurara ta a tsallake iyaka addinin musulunci addini ne wa faqi addini ne wanda yake madaidaici babu zurfafawa a cikinta babu kuma wato takaitawa a cikinsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi inna hadha ad-din matinun fa awghilu fihi bi rifqin wa lan yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu hakika wannan addinin mai fauki ne wato wannan addini mai karfi ne ku shiga cikin sa da sauki babu wanda zai yi taufafawa babu wanda zai yi ananta addini to sai addini ya rinjaye shi to lalle wannan ya nuna addinin musulunci addini ne wasadi ya bu kamar yadda manzo Allah wannan hadisi yake faɗa kuma bu iftu bi shari'ati samha an aiko da shari'a mai sauki da haka addinin musulunci addini ne da yake wato madaidaici baya tsanantawa da haka tsananta addini shine yake jawo wannan tsauraran ra'ayin kuma tsauraran ra'ayi addini shine abin da yake haifar da cewa ni kadai ne akan daidai fahimta ta ita ce daidai ko fahimtar malamina ko mazhabata wanda dubba akan wannan yake ba akan daidai yake ba dan haka wannan yayi tsanani shine yake kaiwa har izuwa ga kafirta wanda tun daga bid'an tashi ya kai izuwa ga kafirta wanda baya kan fahimtarka wanda yake kaiwa izuwa ga kahalatta jinin sa ba wanda kuma wannan asalin sa ba yana tasowa bane a mafi yawan lokuta da mummunan niyya a yana tasowa ne daga kyakkyawan niyya da hamasa ta addini musamman a mabiya wanda ba ga suna kan wannan abuwa ba ga cewa akwai mutahammisin shabab ne samari masu hamasa masu zil akan addinin su da kuma kyakkyawan niyya to amma inda ake samun matsala shine a dariqatu tafkir inda tunanin su yake anan ne yake matsalar fahimtar su tasawurat din su da fahimtar su akan addini baki daya da risalar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to anan ne ake samun matsala ma'ana a wato da yawa masu irin wannan ra'ayi suna bawa fahimtar su da fahimtar malaman su wacce suka yadda da ita matsayin alqur'ani da hadisi kamar fahimtar malaman su shine wato nufqa asliya shine kofi na asali na addinin musulunci wanda ku hakikanin gaskiya ba haka bane alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muqaddasaini wannan muddin hadisi ya inganta ba ku kwanto akai muqaddas ne haka na qur'ani da ba a magana muqaddas ne to amma fahimtar sa kuma wannan wani abu ne wanda yake da dan adam bashari ne da haka zai iya yiwa a samu sabanin fahimta a cikin sa wanda an yi wannan tun a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya faru a zamanin tabi'in sahabbai da zamanin tabi'ai da haka babu wata fahimta da za a ce wannan fahimtar ita ce kadai akan daidai shi yasa rashin karanta maqasid ash-shari'a da usulul fiqh za a ga duka wa'annan abubuwan shin idan nasu ya tabbata alqur'ani ma'ana da cikin alqur'ani yake to kuma dilalar sa ma'anar sa ma haka take wannan wani babi ne wanda yake mai zurfi shi ma dan haka akwai abin da yake dadi ne na subut da dilalar sa haka take misali akwai kuma abin da yake ba kadai dilala bane ba wanda shine yafi yawa a cikin alqur'ani da ma duka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'anonu suna abubuwa da yawa akwai abubuwa da ake dubawa na wa'annan ma'anar wanda za ka ga an aka samu sabani fahimtar malamai wannan kuma tun daga generation din sahabbai aka fara samun wannan wanda babu matsala a cikin wannan ko a satin baya na faɗa cewa ba wani abu da ba a yi sabani akan sa ba babu shi Allah da manzon Allah da Allah ne kadai malamai sabani akan sa ba amma dukka ba abin da ba a yi sabani akan fa furu'ul aqida wannan babu ne majalin na sabani kuma tun daga jilis sahaba aka fara wannan amma fa bas kafir da junan su ba bas kuma kashe junan su ba bisa fahimta wannan ya nuna me sa'a da yalwa da richness na shari'ar musulunci da matsayin ta shafe kowane abu ta bangaren rayuwa baki daya tamamin shi tana da magana akan sa bare kuma ba ga mafi yawancin mas'alolin mas'aloli wanda suke na kasa na furu'u na fiqhu ne ma aka tattauna su wanda wannan sabani a cikin sa gashi nan Malik da Shafi'i da Abu Hanifa wa'annan mudawwanai ma kenan sannan ga Abu Dawud da Zahiri a gefe ga Laifi ga Sauri dukkan wa'annan mazahib ne ga sunan da yawa da fahimta na malamai wanda wannan babu matsala a ciki sahabbai ma sun yi kuma wannan ya jawo wato yarbar shari'ar musulunci dan haka dariqatu tafkir ita ce matsala yaya mutum yake kallon wato wannan addinin musulunci da risalar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to wannan tsauraran ra'ayin ƴan uwa yana kai mutane izuwa ga wani irin hali yana kai izuwa ga al'ummar tararrabu misali zamu dauka a Najeriya zamu ga duk lokacin da aka bu babin addini to nan ne zaka ga ana rarrabuwa ana kuma tsanantawa wanda a baya ga shari'a kai mu izuwa ga aka fitar da Boko Haram da sauran su na ta'addanci wanda wa'annan samari wallahi ba wai wa'azi suke bukata a musu azabin Allah da annabi ba a'a su ba sun yi imani da Allah da manzon Allah kuma akai ma suke aiki mana ba a kwanto a cikin imanin su amma fahimtar su da addini dariqatu tafkir to abinda ya fara ke wannan magana har yanzu fa akwai ta a cikin mu ita ce ma take karuwa na farko akwai bangaren wato yadda aka taho akwai daskarewa dama na tunani a yadda aka taho dan da yawa na sha faɗa cewa ba lallai bane yadda muka taho da rika dan podio cikin fahimtar addini a sai an yi ta yanzu copy to copy a group din dan podio da bangsha kuma min podio Allah ya masa rahama mujaddadin addini a wannan yanki namu to group din sa daban namu daban ta haka akwai abubuwan da ba haka ya kamata a fahimce su a yanzu ba to wannan bangaren mu ma kenan mu ƴan mazanje ƴan da to kuma ga wa'annan sababbin tunani da suka boka matsalar izala tafiyar wahabiyanci salafiyya duka dai ɗaya ne wannan da suka zo da me kon su kawo abin da yake bi kawo sabon tunani na fahimta to nasin da suka zo da shi sai ga mana shi kuma ya tsananta addinin amma ƙara koma ibuwa baya domin misali da'awa ibuwa salafiyya cewa a koma ibuwa tunanin malaman shekara 300 bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma fiye da shekara 1000 iya fahimta ba mu takaita fahimtar mu shine salafiyanci har aka mai da shi kungiya aka mai da shi mazhaba da madrasa wanda wannan a cikin al'ummar musulmi bayani domin me ya ƙara rarraba al'ummar musulmi ba ma a Najeriya kai ba duk duniya to amma a Najeriya yanzu yake booming wannan tunanin da yawa zaka bo lamarin al'umma sai ga wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan saboda fahimta ba ma a iya tsayawa a tattauna akan mas'alar al'umma fa ga abuwa da yawa sun tsananta hatta wa'azzukan mu akan mata akan rayuwa zaka tadda shi wato a kuntace halal da haram shine kadai abinda muka faya gaba ba wani abu in dai an babin addini ko da yaushe to wannan abin baka ji babu wato ga al'umma ta ci gaba duniya ta ci gaba amma kullun ci baya muke zamantakewar mu ci baya muke da yawa za ka gani yanzu gashi nan a wurin aiki a gurin abokai akwai wanda ba zai ma bi ka sallah ba saboda shi yana kan matafiya ta salafiyya kai kana bin misali ash'ariyya ko dariqa misali a ce dariqa kai dan bangaren sufaye ne dan haka bai bi ka sallah ba wani sallama baya amsa maka a gun aiki mutum mai PhD ba zai iya amsa ma sallama ba wani baya ganin ka musulmi a wurin abokai wani rubutu ba zai iya karanta jumla ɗaya ta larabci ba amma an dora shi akan wannan fahimtar shi ya dauka addini ne ba zai ma iya bin ka sallah ba dukka akwai wa'annan abubuwan to me ya jawo su dariqa tafkir ne wallahi ba mummuna dabi'a bane a mafi yawanci ɗan kaɗan ne daga cikin jagoyi da Allah suke da cewa sun san me suke yi dan wata manufar su amma mafi yawanci hanyar tunani ne inda aka dora tunanin mutum aka yi programming din shi amma da mutum zai bura tunaninsa to zai ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bura shi da yawa abinda yake faruwa shine sai an tanadi ideology din aqida tukunna sannan a fita neman hujjojinta amma abin da ya kamata dukkanin mu kafalci da dan salafiya da dan dalika da dan shi'a da kowa shine nemi ma'lumat nemi data mu daya din da data ta bani wannan shine zai sa ya shakkal sunanina amma ba sai na bi aqida ina kanta ba sannan nemi hujjojin da za su tare ta dole mutum ya zama ya zama mungalit ya kulla kanfa a cikin tunani amma idan ya zama mana bai iya ganin gaskiya a ko ina ya dauko ta kamar yadda alqur'ani ya koya mana kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana to lalle zai iya mana mutum ya amfana kuma da yawa da a ce ba mu sauƙauta fahimtar mu baka ga ba mu iya amfanuwa da kowa wallahi idan mutum ya ba kowa bai amfana da kowa baka iya ganin wani abu kana dan dariga ka gani wani abu daidai nan gun ibala fin yi gaskiya daidai nan gun shi'a fin yi gaskiya haka dan ibala shi ma ga daidai nan gun dan dariga fin yi gaskiya dan shi'a fin yi gaskiya dan shi'a ma ya gano cewa daidai nan gun dan dariga fin yi gaskiya ko dan ibala fin yi gaskiya fa iya samun haka amma wannan yana jawo takarruf har ya kai wato yanzu al'ummar arewacin Najeriya ba ma a iya yin wani abu na zaman al'umma da an yi kungiya fi a ce za a ka addini da an ka addini kuma sai fafani ya shigo cikin wannan abin wannan abu ya rarraba kan mutane hatta a ƙauyuka hatta a wurare kuma yana daga cikin wannan tsauraran ra'ayi ya sa mutane wato an zama muna wani abu da aka cewa judgmental Islam wato addini na auna mutane mun zama qubat wato alƙalai muna auna addinin mutane wanda musulunci bai ce wannan ba kaga mutum a dan uwanka musulmi kamar mu'amala a haka amma ko yaushe nawa ne ko ba nawa bane ba dan dalika ne namu ne ko dan ibala ne ko dan shi'a ne namu ne ko ba namu ba yaya muke kallon sa da ka wa'annan abubuwa ba da shi mutum ya bangarancin sa amma kamata ya canja fahimtar sa game da ƴan uwansa musulmi game da halittar Allah baki ɗaya game da kowa da kowa ma musamman abin da yake faruwa musamman abin da ba na tarkibi wallahi ba dan ba ma yin sa ba shine mazhabar salafiyya ta ga mun take ƙara wannan abu kuma duniya ta bar shi ban daular Saudi Arabia yanzu tana ko ta dawo daga wa'annan abubuwan da yawa amma Najeriya yanzu ake shiga shabab ga sunan samari masu hamafa masu zilna addini da kyakkyawan addini amma fa akan mummunar fahimta domin me ya kake kallon dan uwanka musulmi ya kake kallon addini mun kunta ta fahimtar mu ya muke kallon wadanda ba musulmi ba al'umma tana ci gaba kullun ci baya muke lalle ya kamata mu tuna cewa fa manzo Allah risala manzon Allah ga dukkanin halitta ne baki da ba wai iyamu ba ku buɗe tunanin mu ba laifi mutun yabi mazhabar Ahmad ibn Hanbal yabi mazhabar Ibn Taymiyyah yabi tamana Sheikh Abdul Wahhab Albani ba laifi din mutun yabi wannan amma ka sani Abdul Wahhab ba annabi bane ba dan haka fahimta ka fahimta dan adam fahimtar Ahmad ibn Hanbal da almajiran fa da ibn taymiya da ibn qayyim ba wannan bane mu ma mu fahimta imam al-ghazali imam as-sidi fi tafqad al-jilani shaw amad al-tizani fahimta fa ba annaba bane ba fahimta fa sai da addini da yawa dukka imam ibn hasan al-ash'ari malik shafi'i dukka to haka abu ne kamata a fahimci yadda addini al'umma ba ta ci gaba da yawa yan ba ga wannan abin ya rike musulmi a cikin wannan abin ba mu fahimta ba mu buɗe tunanin mu lalle ya kamata a wannan lokacin ya kamata mutane mu dawo hayyacin mu musamman su ƴan uwa ƴan salafiyya su bura tunanin su ƴan uwa ƴan ibala su iya karba al'umma baki da tabbas gaskiya ne suna samun influence a Najeriya ƴan siyasa suna taimaka musu ana ganin yanzu ƴan boko suna ganin wannan shine addinin zamani wanda da yawa an dan boko ya zurfafa yayi waye sosai sai gane cewa ba haka ake tafiya a duniya ba ba haka al'umma sun duke su ta je ba ba haka kuma ya kamata a kasance ba domin kullun inda ka da bangaren addini to za ka gaskiya al'umman mu a kullu take da yawa dukkanin mu ga mulan mu tadayyinun kowane bangare ana sallah ana ibada amma da ka bi bangaren mu'amala da rayuwa za ka tadda mu a kullu muke to ƴaƴan mu ba su karɓi wannan abin ba domin addini ne zama na cewa dole wannan ya haifar da wato zai haifar da wani irin secularism a cikin bukatun ba wai a gwamnatance ba mu kanmu ba mu rinka ganin cewa ƴaƴan mu ba su tafo addini daban rayuwarsu daban wanda ko ba addini ne haka ba mu ne muka takaita addini akan waɗannan abubuwa lalle ya kamata mu canja tunanin mu akan wannan kuma mu yi aiki mu yi kuma adalci a junanmu a mu yi adalci a junanmu a canja fahimtar tunani dukkanin muna buƙatar mu canja yadda za mu dace da zamanin mu duniya ta ci gaba duniya ta bude waɗannan duniyar ko ka ki ko ka so tattalin arzikin duniya yana alaka da kai ko kaki ko ka suna taɓa rayuwarka wa'annan kayayyaki na social media da ma'lumat ɗin duniya da binciken da aka yi a duniya yana da tasiri a kanka in ma baka yi ba wani ya yi a kanka za ka ba inda za ka je sai mun tashi tukunan mu iya mu waka ba da duniya. tadarruf din nan mu duba mu gani bayan dawo demokradiya aka fara kawo bancin shari'ar musulunci wannan tadarruf ne bancin shari'ar musulunci kanfa ba abin da yake mu fi tsauraran ra'ayin addini kuma tsauraran addini ra'ayi ne kashi wanda suka kawo shi da kyakkyawan niyya ba da mummunan niyya ba amma tsauraran ra'ayin addini ai a lokacin da aka kawo bancin shari'a akwai manya-manyan malaman mu kamar Maulana Ash-Shaikh Ibrahim Saleh da kuma Maulana Sheikh Khalifa Ismail Allah ya ji kansa sun ta magana cewa eh sun yadda ai shari'ar musulunci amma abi a hankali ga tsarin da ya kamata abi amma a lokacin shabab mutahammisin daga malamai kawai a imfirman da shari'a a kaddamar shi shari'a fukarin gwamna ma ai kuskure ne a ce wancan wanda karshe mai shari'ar musulunci ta haifar zalunci da cutar da mutane da yanke hannun mutane da bata sunan musulunci wannan shine abin da shari'ar musulunci ta jawo a Najeriya dan arewa ko mun sani ba ya kamata mu tunani me ya abin ta jawo mana tabbas ba ka samu ijabiyya ba a ce dukka abuwa akwai advantage fufai an rage wurare abuwa na yawan wurare na shan giya an rage kawota a cikin garuruwan musulmi an kuma rage wuraren da ake wato karuwanci babu shi rampant wanda ma shari'a tana son wannan abin to amma wannan shine shari'a kadai wannan shine addinin musulunci shine cigaban mu al'ummar mu tana cikin talauci da masifa da ci baya da lalacewa da ta'addanci kullum yanzu wannan abin da ya haifar kenan me ya haifar mana shugabannin sun sace kudin kayan ka ebi kudin al'umma ka yanke hannun wani wannan shine addinin musulunci in wannan da amma mai yadda ba in dai da haka ne addini ba mai addinin ba to amma mun san kuskure ne to amma me da kyakkyawan niyya akai amma tsauraran ra'ayin addini shine kai mu zuwa ga wannan kuma yanzu ma abinda ake kai kenan samari ga su ana ta addini ana ta wadawa a social media ana daukar abubuwa ana ba su muhimmanci wanda ba su kai sun kawo ba misali kwanan muka fita a harkar maulidi irin tsanantawar da aka yi da wato har izuwa ga haddin bid'antawa da kafutawa da zagin mutane yayin yawa wanda wannan tadarruf ne na addini tsauraran ra'ayin addini ne fi sa'a wannan ba wani abu bane ba babu wani abu a cikin wannan sawa al'adar mutane ma suke ba ma addini al'ada ne mutane suke bikin su haka nan shikenan bayan da baka yi da su ai sauran garuruwa hawan sallah ma ake yi misali kamar garin Hadejia da waye al'ada ne Sayyidina Umar ya tura gwamnan shi a Paris a Iran kenan a yanzu ya tura shi da yaje sai wani lokaci ya fitar da suna yin wani idi da suke ce masa idin Nauruz ya aika Sayyidina Umar ya ce na ma da suna yin wani abu ya ce ga yadda fike idan an yi noma ne an yi kaza ga yadda ake kamar yadda muke wafan sanci da shadi da waye a garuruwan mu idan an gama noma Sayyidina Umar ya ce kamar sai abin da kan suke kuma har yanzu ana hayyan ba nan ana nan ana yin wannan abun haka na su ma suna yin misra su ma idan Nil ya kawo ruwa su ma suna bikin su da haka ba wannan ba na bane kuma ga kasashen mu a rugungun duk ana yi to ko wannan ma bai sa'a ba kuma an ce an yi dan annabi an yi wannan ba wani abu bane ba don haka ya kamata mu daina tsanantawa a junan mu canja fahimtar mu wallahi muddin ba mu canja fahimtar ba a arewacin Najeriya game da addini to addini musulunci ya zama matsala a arewacin Najeriya domin ya zama an obstacle arkala da na ci gaba ya kamata mu canja gaba dayan mu ya kamata mu canja tunaninmu mu ƙara buɗe tunaninmu musamman yanzu misali su jagoriyar da suke na salafiyya da izala lallai ya kamata su tunaninsu domin abinda yanzu ake salafiyya take kira a kansa to har gwanda abinda Malam Abubakar Gumi Allah ya ji kansa ya kira izuwa gare shi ya fi kusa izuwa ga wato moderate ra'ayi kusa da al'umma amma abinda yanzu suke kira a kan salafiyya da ake ganin kamar wayewa ne mutane suke karɓa samari da 'yan boko idan mutum ya duba zai ga al'umma ina za ta je mu dan yi tunani ki dan da sunan musulunci ina za ta je ba abin da zai kai mu sai kulla kai kawai abin da muke iya dauka cewa wayewar addini shine dan boko ne ya karanta addini dan boko ne ya karanta boko sai an nuna annama fa wafu ijabul ilmi wa miraqal alqur'ani ate miraqal akaza wannan tishirme ne wannan abun ba ilmi bane ba ci gaba ba abin da yake canja a cikin al'umman mu ta wannan babu kuma kullun ana ci baya talauci da rashin ci gaban al'umma da rashin creativity da zaluncin shugabanni muna justifying zaluncin su wannan yana baba shugabannin mu dama suna zaluncin mu suna cutar mu ana ibar dukiyar mu ana wawashe talaka a dukiyar su an bar al'umma a cikin musiba ba a ma san ina za a je ba duk fa wannan tsaro din biya hana mu tunani da an ka fara magana ma na ci gaba sai a ce to mu da ai lahira muka fuka a gaba wa ga ma lahira aka fuka a gaba kadai addinin musulunci addini na duniya nan ne duniya Allah ya mu taru mi aiki tukunna sannan mu je lahira mu rayu tukunna rayuwar nan ta mu ce amma kawai a ce ai ba komai ai a tafi lahira kawai a tafi lahira kamar yaya to a shirya a tafi amma wannan duniya kenan Allah ya mu ba mu rayu sai mun rayu tukunna rayu wa ajalin mu amma ga abinda Allah ya aiko mu khilafa mu imara mu ibada amma mun takaita a cikin ibada kuma ibadan ma kun ta fahimta musamman abinda wannan
tunannuka suke zuwa da shi kabi haka na mu ma a bangaren mu da bangaren wato ma'ana misali mu ce ɗan ash'ariya sufaye misali kamar faɗi haka mu ma ya kamata mu daura tunannukan mu babu jumhuri a cikin tunani ya kamata mu bura tunanin mu alhamdulillah sufaye suna da kabiliya na karba yambire samari ne kawai muka bar karatu muka bar abubuwa shi fa muke ganin abubuwa kawai mu rike abin da na baya suka yi a'a mu dauko abin da shehunan mu na baya suka yi mu dora shi dai da zamanin mu cewa ibrahim ya radiyallahu anhu ya ishe mu fitila da misali a irin rayuwarsa darbucar bucan fa ya gama wayar da mu akan ya zamu mu'amala da zamanin mu ya zamu dauwar addini ya zamu dauki mas'uliyya ta al'umman mu to ɗan uwa Allah ya taimake mu Allah ya biya mana buƙatun mu Allah ya hada kan musulmi Allah ya bude ƙwalan mu ya ba mu kyakkyawar fahimta da alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka magance mana abin da ya dame mu da alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka kawo mana lafiya da zaman lafiya Allah ka dawo mana da yaran mu da ake sacewa wanda aka sace Allah ka dawo da su hannun iyayensu da alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-alim li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan uwanku Tijjani Ismaila Khalifa.